الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديغا وتنبيار shekara ta 1437 hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da insha Allah ka bai sha tara ga watan nawa biyar shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine ya dace da 28 ga watan biyu shekara ta 2016 alisafin turawa muna darasi na 92 a cikin wannan karatu mai albarka na ahkamul jana'iz wa bid'uha li Sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa da rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ne ya usunna dake kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Najeriya Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yau zamu kammala magana akan rama azumi ga mamaci shin wani azumi ne za a rama masa Mala Albani da karshe ya cike zance lokaci bai bamu dama ba cewa azumin bakance ne kadai ya halatta shari'a ta ba da dama a rama wa mamaci a ciki yace yayi ta'arifin abinda ake nufi da annazaru wa amma annazaru fa huwa ilzamun fi zimmati bi manzilati daini فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا معض الفقه abin da ake nufi da bakance shine mutun ya lazimta wa kansa wani abu da zai yi kamar bashi kaga shi da yayi bakance a matsayin sa na mamaci wanda in mutu yayi alwashi yayi alƙawari cewa sai yayi abu kaza wa ubangiji a matsayin bashi ne Allah yake bin sa to shi yasa aka ce an yadda waliyin sa ya biya masa kamar yadda waliyin nasu zai biya masa bashi wannan shine hakikanin fikihu yace abin da yake nuna haka kuma wa tardu hada annahu la yuhajju ko la yahujju anhu wala yuzakki anhu illa idza kana ma'dhuran bit ta'khir kama yut'imu al-wali amman aftara fi ramadan bil li uzrin fa amma al-mufarrit min ghairi uzrin aslan fala yanfa'uhu ada'u ghairihi li fara'id llahi allati farrata fiha wa kana huwa al-ma'mur biha ibtila'an wa imtihanan dun al-wali fala tanfa'u tawbatu ahadin an ahadin ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات الباني الله يتكسر هما يكي تشوا أنا أقول إن كل لورا دقد حكا ونبايا يتشي أنه لا يحج عنه ونبذيسا وني يمس حج بحكا هو يزكى a kansa washi haka sai dai idan yana da uzuri ta hanyar samun jinkiri bai samu yayi akan lokaci ba kamar yadda wali zai iya ciyarwa a watan Ramadana ga dan uwansa da bai yi azumin Ramadana ba ne uzuri amma wanda ya sakaci ba tare da uzuri ba a shari'a haka kawai mutum yaki yayi azumi to dan wani ya rama masa ma bayan ya mutu aikin banza ne bai amfani ba kenan ma shayarwan da biyan da za a yi din sai ga mai uzuri wanda bai da uzuri mai sakaci ba amfani shi aka umarta shi wanda ake so a biya masa din shine shari'a tace yayi a matsayin ibtila'i da kuma jarrabawa ba wai waliyin ba. So a shari'a wani baya iya yi wa wani tuba, kamar yanzu misalin babanka ya mutu, Allah ya kiyaye ya aikata zunubi da laifuka masu tarin yawa, sai ka ce bari ka tuba masa, ba a yi, sai dai ka neman masa gafara in Allah ya ga dama ya karba, idan Allah bai ga dama ba kuma ije yayin da zai dashi tunda bawan sa ne. Kamar yadda kuma wala islamuhu anhu, wani baya musulunta ma wani, kamar wani yace dan uwana bai musulunta ba, ko babana bai musulunta ba, ko mahaifiyata bata musulunta ba, bari kawai in musulunta mata, ba a yi. Wala ada'u salati anhu, ko kuma yi mai sallah, a ce bari dan uwana bai yi sallah ba, ko babana ya mutu bai yi salloli kaza ba, bari in yi ta yin sallah don shi, ba a yi. Wala ghayru min fara'idillahi ta'ala allati farata fiha hatta mat, haka da wani wannan daga cikin farallan Ubangiji da mamaci sakaci bai rama ba, ko bai yi ba har sai da ya mutu. Sanan ya kuyan kwana ku sani cewa gatan da shari'a ta yi mana na cewa a rama mana azumi bayan mun mutu ko a ciyar mana, na farko dai sai mai bakance, sai kuma wanda yake yana da uzuri, misali bai yi azumin ba, to wannan a iya ciyar masa, kuma sai mai uzuri banda wanda ya sakaci da gangan. Da nan muke jawo hankalin mutane, har yanzu muna faɗa kuma ana maimaitawa, waɗanda suke zuwa bayan mamacinsu ya mutu su ɗauki Ƙur'ani su ta karanta masa, ana sauke masa don nema masa rahama ko samun saukin azaba, ko kuma a sama masa wani jin ƙai a wajen Ubangiji, wannan baya cikin aikin magabata salafus salihu na ƙwarai, kuma shari'a bata ce ayi ba. Sauka Ƙur'ani da za a je ayi wa wani, wannan baya cikin abin da Allah ya ce ayi, ko abin da Annabi ya ce ayi. Kuma dan ka bada wasiya ma cewa wai ka mutu ayi ma saukan Ƙur'ani sau 100,000, ko na makamancin wannan layin fauka bai zai maka amfani ba. Ka dage da karatun Ƙur'ani yanzu a duniya kafin ka mutu, ki dage da karatun Al-Ƙur'ani a duniya kafin ki mutu, wannan shine zaman lafiyar mu gaba daya. Albani yace qultu وقد زاد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا البحث توضيحا وتحقيقا في تهذيب السنن فليراجع فانه مهم. wannan bayani da muke gaba daya na rama azumin bakance ga mamaci, ibn al-qayyim yayi bayani ya baje koli sosai a cikin littafin tahzibus sunan. an so dalibin ilimi yayi muraja'a ya koma ya bincika wannan, so ya kamata mu san da haƙƙin ƴan uwanmu akan mu, kuma wannan yake nuna cewa lokacin da mutum bashi da lafiya yayi kokari yayi bayanin nauyaye-nauyaye da suke kansa na Allah mahaliccinsa da kuma sauran mutane. Ji misalin azumin nan na bakance, ba kowa bane za a iya sani cewa akwai azumi a kan shi, kuma wallahi wasu suna mutuwa su tafi su bashi ba sa yi. Mutum zai yi alkawari cewa idan Allah ya masa kaza zai ciyar da mutum kaza, ko kuma zai yi azumi kaza, bai gaya wa matarsa ba, bai gaya wa ƴaƴansa ba, bai gaya wa wani kusa da shi ba, haka kawai mutuwa ta zo ta riske shi ya zo ya tafi, kuma Allah ba ruwansa, sai ya tambaye ka bashin wannan abin da kai alkawari baka biya ba. So ya kamata mutane mu kiyaye, idan na ɗauki wani alwashi ga Ubangiji na cewa zan yi kaza, to in sanar da iyalina, in sanar da ƴaƴana, don saboda koda yanayin rayuwa mutuwa za ta samu mutum. Kuma kowane ciwo zai iya kashe ka, kowane ciwo, mura ta kashe wani, ciwon ulcer ya kashe wani, ciwon gudawa da atini ya kashe wani, wani ma haka kawai babu ciwon ya mutu. So ashe koyaushe ya kamata mu rinka updating na ainihin wato makusantanmu, iyalinmu, mu rinka gaya musu halin da muke ciki, don shine za ka iya samu a rama maka bayan ka mutu. To abu na uku da za mu tattauna shine, malam ya ce asalisan qada'u ad-daini anhu min ayyi shakhsin waliyan kana aw ghayrihi, wa fihi ahadithu kathiratun sabaqa dhikru al-kathir minha fi al-mas'alati 17. wannan matsalar ta gabata a shari'ar musulunci, ya koyan uwana ana biya wa mamaci bashi na kuɗi kowane mutum zai iya biya masa ba sai waliyinsa ba. Yanzu anan abinda muka yi ta tattaunawa akai akai ta tatabura tsakanin malamai shine shin za a yi masa azumi ko ba za a yi mai azumi ba. To amma magana bashi na kuɗi, kowa zai iya biya wa kowa bashi bayan ya mutu, ba sharadi bane idan ka ci bashi sai waliyanka ne za su biya. Abokinka zai iya biya maka, makocinka zai iya biya maka, yayanka zai iya biya maka, haka kuma abokin gabanka ma zai iya biya maka idan ya tausaya ma ya ga ka riga shi mutuwa, ko kuma yayi gaban da kai watakila ga ya ga ya kwantar da kai sai ce bari ya taimaka ma ya rage maka masifa, bari ya biya maka bashi, in ya biya maka yayi. Akwai wata magana da mutane suke yadawa ake faɗa cewa wai idan mutum ya mutu wani yana bin sa bashi, wai sai bayan ya mutu sai ya zo ya ce wai ya yafe wai bai yafu ba. To wannan maganar tana buƙatar hujja, tana buƙatar dalili. Asali idan mutum yana bin ka bashi sai ya ce ya yafe maka ko a raye ko bayan ka mutu ya yafu, tunda damun bashi haƙƙi ne, mai haƙƙin ya san yadda haƙƙin ya ce ya bari. To ba ce ba kuma bayan mutum ya mutu idan an yafe masa bashi wai bai yafu ba. To an ya mutu ne ya fi cancanta ba a yafe masa, ko ba haka bane? In yana duniya yana raye kuma tunda yana da dama ya biya, bayan ya mutu ne shi fa dace a biya masa. Sannan kuma kowa zai iya biya kamar yadda muka faɗa, akwai hadisi masu tarihi yawa mun karanta su a baya ba sai mun maimaita su ba. Daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo zai sallah wani daga cikin sahabbai sai ya tambaya ya ce ana bin sa bashi, sai aka ce eh ana bin sa bashi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce to wa zai biya masa kafin na masa sallah, idan ba a biya ba ba zan yi ba. Yace sallu ala sahibikum, kuje ku dan uwan ku sallah, ni baran yi masa sallah ba saboda ana bin sa bashi. To kaga anan gurin annabi da yazo ga cewa yayi ina danginsa, ina waliyansa, ina ƴan uwansa, ma'ana dole sai waliyansa ne zai biya masa ba kowa ma zai biya mai. Sannan Albani Allah ya masa rahama ya kawo maganar bashi anan saboda hadarin bashi. Allah ka raba mu da bashi, ka biya mana basukan da ake bin mu. Allah kar ka bari mu mutu da haƙƙin mutane akan mu. Bashi hadari ne ɗan uwana. Annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa cewa kamar yadda yazo a nasu shi da dama, duk mutumin da ya mutu koda yayi aiki na shiga aljanna, idan akwai bashin mutane a kansa, to sai ya zo zai shiga aljanna sai a dakatar da shi. Allah ya ce maciya bashi ba sa shiga gidan aljanna, za a yi fakin ɗin masu bashi a waje, mala'iku za su zo suna nuna suna ce ha'ula'i mahbusuna bidiyunihim, waɗannan an tsare su saboda bashin da suka tara wa kansu ba za su shiga aljanna ba. To wannan shine hadarin bashi. Kai kokari duk abin da ka dauka na bashi ka rubuta, wannan matakin farko alamar kana so ka biya kenan, ko wani ya biya maka bayan ka mutu. Amma ka ci a can baka rubuta ba, ka ci a can baka rubuta ba, ka ci a can baka rubuta ba, sai ka zo ka mutu ba a san ma ka ci bashin ba, wataƙila wanda yake bin ka bashin bai zo yayi magana ba, ka shiga uku, wallahi kiyamul lailan ka ba za ta kubutar da kai ba, salatin annabin ka ba zai kubutar da kai ba, istighfarin ka ba zai kubutar da kai ba. Dole sai an diba a cikin ladanka a biya. To mushkilan kuma idan aka ɗebe ladan naka ya zama ya tauye, kuma sai ya hana ka shiga aljanna. Na waɗanda suka mai da bashi ya zama musu jiki, bashi ya zama musu jiki, kullum yana cikin bashi kawai, wai ba shi ya ce wai bashi wai hanji ne, wai yadda ka san ba wani dan adam din da babu hanji a cikin cikinsa, to wai wai haka wai wai kowa ma wai da bashi a cikin cikin sa kai bashi ka ci kai bashi ka sha kai bashi kai riga kai bashi ka biya kudin haya kai bashi ka biya kudin makarantar yara kai bashi ka ba wa matanka su je gidan biki su kai gudunmowa ka ji ba wai gudunmowa kuma ka ci bashi matarka ta sa ka je ka ciyo bashi ka ciyo bashi ka kai mata ta kai wata gudunmowa kuma wata kila ba lada saboda ita ma ba dan Allah ta kai ba me yi zafi idan Allah ya hore maka ka bayar ba ka da shi ka ce ki yi hakuri ban da hali ba zan je in ciyo wa kaina bashi dan ki je ki kai wata gudunmowa ba dan ba dole ba ne ko aikin hajji ma da yake rukuni ne a cikin cikakken musulunci in baka da kuɗi ba ce ka ci bashi ka je kai ba to dan me wai dan wani zai je zai aure sai ka ci bashi kai mai gudunmowa me zafi kana da shi ka bayar baka da shi ka bashi hakuri ba zagi zai maka ba in ya ga dama ya dauki naman kai toya shi a jikin gawayi sai me to ka je ka dawo kanka masifa ce ya bashi ya sai fili ya bashi ya gina gida ka ci bashi ka sai fili baka biya kuɗin filin ba kuma ka ci bashi kana gina gida ka ci bashi ka yi sayo kayan furnitures ka ci bashi ka yi aure akwai masu cin bashi su yi aure da ci bashi ya je karo amarya haba ba daidai ba ne so bashi yana da hadari manzo Allah alaihi salatu wassalam wata rana ya hau munbari ya ce ya ku al'umma musulmi ya ce wallahi duk wanda ya san akwai hakkin wani a kansa ya yi kokari ya biya shi kafin ya mutu kafin a zo kiyama ranar da babu zinari babu azurfa babu abin da yake gudana yake karaskiya sai sallah azumi zakka sada zumunci manzo Allah yake cewa akwai wanda yake bina wani abu a cikin ku duk wanda yake bina wani abu yayi magana in biya shi kayan shi akwai wanda na shiga hakkinsa sai wani ya daga hannu ya ce ya manzo Allah gani sai ya ce me na maka sai ya ce ai wata rana an zo za a tafi yaƙi kana daidaita mutane a sahun ka zungure ni da itace to sai na rama manzo Allah ya cire mayafinsa ya ce gashi duk wanda ya san na yi masa wani abu akwai hakkinsa a kaina izo ya rama wannan bawan Allah sai ya ce alhamdulillah dama na yi wannan ne ya manzo Allah dan in ga tambarin annabtan da yake jikinka so ya ku yan uwana idan har annabi kansa zai yi alwashin cewa duk wanda yake bin sa wani abu ya zo ya magana ya biya shi yaya ni da kai kar mu bari mu mutu da nauyi da hakkin mutane a kanmu yan kasuwa ku ji tsoron Allah a kan harkar kasuwancin ku waɗanda suke ɗiban bashin mutane ka karɓi kayan mutum bashi ka kasa ka siyar bayan ka siyar maimakon ka biya shi kuɗinsa sai ka sake zuwa ka saro wani kaya da kuɗin shi sai ka zo kana biyansa a hankali a hankali a hankali bari mu buga muku misali ya je ya karɓo kayan naira miliyan 1,500,000 ya kasa a shagonsa kaga bashi ne da wannan kaya zai sayar ya ci riba ya ciyar da iyalinsa ya biya kuɗin makarantar yaransa ya canja rigar sawa ya gyara motarsa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza idan ya sayar da wannan kaya shi mai kayan da ya bashi yana jiran a bashi kuɗinsa halin yan kasuwanmu sai mutum ya ɗauki wannan kuɗi na bashi mai kon ya biya a daɗa bashi wani kayan sai ya ɗauki wannan kuɗi ya je ya siyo kaya a wajen wani alhajin da shi kuma baya bashi sai dai baya bada bashi sai dai a bada kuɗi hannu sai ka ba wa mutum kaya ka zo kana roƙonsa don Allah ka alhaji ka taimaka ka rage min bashin nan ka bani kuma ya sai da kayan kuma bai baka ba shi yasa Allah yake kwashi albarka a cikin kasuwancin a ga mutum ya tara babban shago ya kuma masallacin nan girma amma gaba ɗaya babu naira ɗaya tasa duk kuɗin kaye-kaye ne na mutane kuma shi zai je sai fili da kuɗin bashi yaje ta gina gidaje da kudin bashi ya tura ƴaƴansa karatu America da kudin bashi su ƴaƴan suna ta cewa baban su mai kudi ne yana hawa motoci matsa da ashi duk kudin bashi ne da yawa akwai ƴan kasuwan da a haka suke rayuwa ana ganin masu kudi ne kuma wallahi talakawa ne to idan ma mutun zai ya kamata ya ringa sani me zai yi wannan duniyar indai zaka biye ta ka gina ta baka cin da lahirarka ba to zaka zo kai asara babbar asara Allah ira ba mu da ita matsala ta hudu da zamu tattauna akan ta ita ce matsala mai fadi zamu fafata da ita shine shin idan mutun ya mutu kowa zai iya yi masa aiki na ƙwarai ya zama sadaka jariya Allah ya kai masa lada banda addu'a ba ma magana addu'a addu'a ta halatta kowa yayi wa kowa Allah ya kai mai ladan da babanka da mamanka da kaninka da wanda ba kaninka ba da wanda ba mahaifinka ba kowa yana iya yi wa kowa addu'a kuma Allah ya karba amma yanzu muna magana ne akan yin wani abu na sadaka jariya wani aiki na ƙwarai kamar misalin tona rijiya gina masallaci gina makaranta dasa bishiya wasu ayyuka na ƙwarai wanda ladan su yana gudana shin wani zai iya yi wa abokinsa ko yayi wa yayansa ko mata ta yi wa mijinta ko miji yayi wa matarsa ko amini yayi wa amininsa ko kuwa dole sai dai ɗa ne zai iya yi wa ubansa shine abin da zamu tattauna malai ce rabi'an muna magana ne akan abubuwan da suke amfanan mamaci fa bayan ya mutu kar a manta gabar maganar mu menene idan an yi wa mamaci bayan ya mutu zai amfana da wannan abin rabi'an na hudu ma yaf'aluhu waladu as-salihu min al-a'mali as-salihati fa inna liwalidayhi mithla ajrihi Allahu akbar دون أن ينقص من أجره شيء لأن الولد من سعيهما وكسبهما والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى في سورة النجم وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والدارمي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ما لا ألباني يكي يتشوى أبو نهدو أبو نمتو يكي إيه أمفانوا لشيهبا ينيامتو shine abin da ɗa salihi zai aikata daga cikin ayyuka na ƙwarai salihan ayyuka ku kula da maganar ma yaf'aluhu alwaladu salihu min al-a'mali saliha abin da ɗa ɗan ba kowane ɗa ba ɗa salihi sannan kuma yayi aiki shi ma aikin salihi aiki salihi shine aikin da aka yi shi don Allah sannan kuma aka yi shi irin na manzon Allah wannan shine sharadi na al-amalu salih duk wani aiki baya zaman tawa salih sai ya ci gaba da sharuda guda biyu ya zama don Allah aka yi shi kuma an yi wa manzon Allah biyayya a cikin yin aikin anan ya koyan uwana ashe wannan yana nuna mana mu yi kokari mu samar da ƴaƴa salihai ba mutanen banza ba dan danka salihi din nan shine zai yi maka amfani har bayan kana kabari a kwance duk wanda ya tara yayan manza masu shaye shaye masu sare sare yan sara suka yan daba yan shan wiwi masu sace sace masu dauke dauke masu luwadi masu zinace zinace yan ta'adda to wannan kaga ba za su yi masa amfani ba bayan ya mutu sai dai su ja masa bala'i kuma na abu mamaki na shari'a a karamin kalla kamar yadda ɗanka na ƙware zai yi maka amfani bayan ka mutu to kuma haka ɗan banza da ka tanadar ka haifa shi ma kuma zai maka illa bayan ka mutu matuƙar baka tsaya tsayin daka kai mai tarbiyya islamiyya ba Allahumma illa idan mutum ya yi iya ƙoƙarinsa wajen tarbiyantar da dan sai fandare masa dole ya zama mutum manza ba wai dan uban yana so ba kuma ba da sakacin uban ko uwar ba to wannan duk barnar da zai yi Allah bai zai kama wannan uba ba tunda yayi iya kokarin sa dan dan ya zama salihi amma yayin da ake haifan su a zuba musu ido saboda gata a kyale su su sari wanda suka ga dama su yanki wanda suka ga dama su sha kwayar da suka ga dama su sha ganyen da suka ga dama su cuce wanda suka ga dama su zage wanda suka ga dama su yi abin da suka ga dama a cikin unguwanni ko a birane ko a ƙauyuka to waɗannan ƴaƴa bala'i ne ga iyayensu ko da bayan iyayen sun mutu sun kwanta a kabari dan ku dutse yadda suka yi ana kai wa uban ko uwar kamar shi shisa manzon Allah ya faɗa awwaladun salihun yad'u lahu kaga ne a hadisin shi ma sai ce ko da salihi to wannan yaya salihai kuma yanzu su suke shan wahala a gidajen iyayensu da zarar ka zama ustaz a gidanku to lokacin in ba sa'a aka ce ba babanka shi ma ustaz din ne ba to lokacin zai fara yakar ka akwai abin tausayi kwarai da gaske ga uban da yake Allah ya hore masa yaya da suka fahimci addini suna zuwa masallaci suna zuwa karatu suna sauraron ilimi sun kare kansu daga barna da fasadi da ake yi na zamani amma uban nan yazo yana yakan wannan ƴaƴan wai kawai wai sun zama in izala wai kawai shi ba baya san tsananin addini akwai uban da yaran sa masallaci suke zuwa akai 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 yace kai ni fa wannan tsananin addinin bana son sa kar ku zo ku wayi gari ku zama ƴan kishin addini ƴan ra'ayin da kauna addini yace baya san yawan zuwa masallaci akai akai din nan uba da yaya fada kaga wannan an yi asara ƴaƴan sun fi uban kenan to ya kamata ku sani akwai amfani kwarai idan ƴaƴan ku suka zama na kirki wallahi idan danka yana zuwa makaranta ya kamata ka taimake shi amma wallahi akwai yaran da wallahi idan za su je makaranta wurin karatu wallahi sai dai su buya saboda iyayen su ba sa so su je amma akwai wadanda anguwa shin wuyu suke ana kallon su ba a musu magana akwai yaran da za su zo su bude wurin karatu a cikin gari suna dan karanta bulugul marami umdatul ahkam kitabut tauhid suna karatun qur'ani a sa musu kahon zuka a cikin unguwa a yake su ayi ta fada da su a ce wai yara ne ɗan zamani sun kirkiro addini amma a cikin garin nan ana gani akwai yaran da suke fitar da ƴan mata su zauna suna zance da su kugunsu da kugunsu yana taba jiki ba wanda zai musu magana dan me yasa iyaye za su rinka fada da yayansu dan sun zama salihai to ga amfanin da salihi kana kabarin ka wallahi yana maka amfani me amfanin ka tara mashaya me amfanin ka tara wanda ba sa zuwa sallah me amfanin ka tara mazinata me amfanin ka tara barayi me amfanin haihuwa da zaka tara ƴaƴa masu fashi da makami me amfanin ka tara waɗanda su suke koya wa mutane ta'addanci barayin agwagi barayin kaji barayin rediyon mota barayin safaya taya barayin takalmi a masallaci barayin wayoyin mutane a masallaci me amfanin wannan so ba amfani mutum ya zama mai sakaci akan rashin tarbiyyar ƴaƴansa wannan gaba ce mai muhimmanci sannan kuma min al-amali salihah ku kuma yaya salihai ina yi muku albishir cewa ashe za ku zama sababi na shigan iyayenku aljanna a nan gurin fashin bakin zancen shi ne ashe zai iya yiwuwa watakila mutum baban shi yana da rauni akan ibada ko babansa yana da rauni akan azumin nafila ko na makamancin wannan amma idan ɗan ya zama mai bin Allah yana yawaita ibada to ibadar da ɗan yake yi Allah yana kai wa uban lada watakila aikin uban shi a karan kansa bai kai a sashi aljanna ba amma ta dalilin aikin alheri da ɗan yake yi a duniya tunda uban ya riga ɗan mutuwa to sai a rinka kai wa uban lada ana tara masa ana tara masa ta dalilin aikin ɗansa zai shiga aljanna idan baka gane ba duk lokacin da kai sallar nafila babanka yana da lada duk lokacin da kai azumin nafila iyayenka suna da lada duk lokacin da kai sadaka iyayenka suna da lada duk lokacin da ka je makaranta iyayenka suna da lada suna rayu ko bayan sun mutu yanzu akwai ribar da ta wuce irin mu gina ƴaƴanmu akan aikin alheri yanzu wani ɗanka ya tafi masallaci yana istighfari yana salatin annabi wani kuma yana can gindin madala yana shan wiwi in ya gama kuma da daddare zai je ya bi matan banza wani ɗanka yanzu yana wajen wa'azi wani kuma yana can sabon gari mashaya هل يسويان مثلا؟ بعدين اسكبا سو aikin da dana kwarai zai yi na alheri uban sa yana da shi ko iyayensa suna da shi amma ina so ku gane iyaye aka ce wannan yana nuna mana darajar iyaye shi kadai ne babanka idan kai sallah zai samu lada to sai dai kuma akwai wani yanayi watakila wani ya fadakar da kai yayi maka irshadi to shi kuma yana da ladan fadakar da kai da irshadin da yayi maka mallai yace fa inna liwalidayhi mithla ajrihi Allahu akbar kaji mallam kaji wata magana duk aikin ibada da kai na kwarai iyayenka suna da irin ladan da kake da shi gobe litinin ne ba za ka yi azumin nafila ba insha Allah babanka ba yana kwance a kabari ba in Allah ya so yadda idan kai azumin nan na lafila to sai an kai wa babanka ladan azumin nafila ba fa shi yayi ba amma dan sa ne yayi kuma ba wai an dauke ladan ka ba a kai din kana da lada kuma babanka ma yana da lada saboda tarbiyyar da yayi ma kai ko bai maka tarbiyya ba ma zai samu ladan albarkacin iyaye kenan wallahi wannan karatu akwai bukatar iyaye su san shi kuma na sha fada annabi mai taimakawa kai kokari ka taimaki babanka ya samu rahmar Allah da yau yace sallah da yau yace ibada da yau yace qiyamul layl ki yi kokari ki yawaita aikin alkhairi dan mahaifiyarki ta samu rahmar ubangiji ta dalilin ki mun gode wa Allah da ya mana wannan to amma ina so ku gane wani abu guda idan ka yawaita yi dan mahaifinka ya samu kuma mahaifiyarka ta samu to kai ma haka Allah zai kayyada maka naka ya'yan sai su zo su yawaita aikin alkhairin dan in ka mutu me kai ma ka rinka samu amma duk wanda yayi wa iyayensa rowar aikin alheri to insha Allah tabaaraka wa ta'ala shi ma nasa ya'yan za su yi masa rowar aikin alheri mallai ce duna an yankusa min ajrihi shay'un ba tare da an tawe ladan shi ba li'anna alwalada min sa'ihima wa kasbihima saboda da ai yana daga cikin abin da suka yi kokarin suka samar da shi shine min sa'ihima wa kasbihima Allah madaukin sarki yana cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abu a kiyama wanda zai tuciyar sa yace nasa ne sai abin da ya nemo ya aikata to shine yazo a cikin hadisi manzon Allah yana fada inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi mafi tsarki mafi alheri mafi albarka na abinda mutum zai ci shine aikin hannu shine sana'ar hannu tela albishirinka mai sana'ar hannu mai sassaka albishirinka mai sana'ar hannu kafinta albishirinka mai sassaka mai aikin mai sana'ar hannu mai gina tukwane duk wani abu da ka sani mai walda ne mai kira ne mai gini ne sana'ar hannu manzo Allah ya ce dukkan wata sana'a babu sana'ar da tafi alheri tafi albarka irin sana'ar hannu wanda yau kuma mutane suna ganin ba ita ce sana'a ba wanda zai je ya faskaro ita ce ya sayar albishirinka kana cin alheri saboda wannan sana'ar da yawan ta halal ne yake ci wanda zai je toni rijiya sana'ar hannu ne wanda zai je ya shakwata a biya shi sana'ar hannu ne wanda zai yi wankin mota a biya shi sana'ar hannu ne wanda zai je yi noma a biya shi sana'ar hannu ne wanda zai dinka hula sana'ar hannu ne wanda yake yin saka sana'ar hannu ne so sana'ar hannu tana da kyau manzo Allah ya ce mafi alheri abinda dan adam zai ci a cikin sa sana'ar hannu wa inna waladahu min kasbihi manzo Allah ya ce danka kuma yana daga cikin abinda kai ka nemo ma'ana ai kai ne sababin zuwan danka duniya ko kamar yadda kai ma babanka shine sababin zuwan ka duniya to duk abin da danka yayi to kana da lada shine ma'anar wa an laysa lil insani illa ma sa'a a gargashin wannan aya Imam Shafi'i yake faɗa yace da wannan aya ne malamai suka fitar da hukuncin cewa karatun alqur'ani da ake zuwa ake yi karatun alqur'ani Imam Shafi'i ne faɗa karatun qur'ani saukar qur'ani da ake zuwa ake yi wa mutane bayan sun mutu yace wannan abu ne badili batacce bai da asali bai da tushi laminar kitabi wa laminar sunna saboda wa an laysa lil insani illa ma sa'a, mutum bai da wani abu sai abin da ya aikata. Ba kai ka aikata wannan karatun Qur'ani ba, kai kana kwance a kabari wani yazo ya karanta ma Qur'ani izin su tun wai Allah ya baka lada. Imam Shafi'i ya hana sai aje a yada a fada, ashe nan ana tai idan mutum ya mutu aje a tai mai sauka, ita mai sauka. Kuma mutane suna ganin kamar wannan din addini ne, sun dauka daidai ne. Imam Shafi'i yace bai da asali bai da tushe, kuma Allah bai zai karba ba. Kowa yaje ya aiki, kowa yaje ya aiki, akwai abubuwan da aka ware wani zai iya yi wani, akwai su. Dan zaka iya biyan kudi wani yaje maka haji, dan baka da lafiya baka da hali, mahaifiyarka ta gaji ba za ta iya yin umra ba, za ka iya mata tana ra'ayi ma, ko ta mutu ma za ka iya mata, babanka ko ya mutu za ka iya masa umra. So mutane ya kamata su kiyaye duk abinda za su yi, su yi shi da matsayin mai addini ne ya ce a yi. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ne ya rawaito shi, da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi wa sanahu wa Darimi da Ibn Majah da Hakim da Dayalisi da Ahmad da Imam al-Hakim duka suka rawaito yace sahihi ne a bisa shirakan Bukhari da Muslim. A wannan gabar nake so in ce da ƴan uwa mu yi kokari mu dora ƴaƴanmu akan aikin alheri. Wannan aqida da ake kira akan ta aqida al-kitabu was-sunnah. Allah ya ce, annabi ya ce, kai kokari yanda ka fahimce ta ƴaƴanka su fahimce ta, saboda aikin danka yana da tasiri gare ka. In ka mutu ka bar dadan bid'a baka da riba, kuma zai je talafka bid'a Allah bai zai karba ba. Ka dora shi akan sunna ya gane daidai, yayi abinda Allah ya ce, yayi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Amma dan mutun ya tashi yana yin abu sabanin yadda annabi ya ce ayi, to Allah bai zai bashi lada ba. Kuma duk yanda za a yi mutun yayi kokari ya samar da koda zakani a cikin ƴaƴansa, duk gaba da ƴaƴanka dora su akan harkar duniya gaba daya. Kawai kai abinda ka wayi gari, kawai ƴaƴanka sun tashi kawai ka tura su kasuwa su iya kasuwanci, ba wanda zaka dora shi akan harka ko da awa ko karantar da mutane ko wa'azi ko wani abu na taimakon al'umma. Kowa kawai ko duk ƴaƴanka ka tura su layin boko kawai suke yi, ba wanda zaka wari wancan yaje ya karanto kaza, wannan ya karanta kaza, wannan ya karanta kaza. A cikin ƴaƴanka da Allah ya maka arziki, ya kai dan uwana, ya kai uba, ba za ka iya waran ɗaya biyu ba ka tura su je su karanta Islamic studies, su haddace Alkur'ani, su san fassararsa, su karanta hadisan manzon Allah, su san ma'anoninsu. Alal aqalli a cikin ƴaƴanka a ce Allah ya sa ka bar wani limamin masallaci ne, akwai ribar da ta wuce wannan. Alal aqalli a cikin ƴaƴanka a ce ka bar wani malami ne masanin tafsiri, kullum Qur'ani yake karantar da mutane, kana kwance a kabari ana cikai maka lada. Ai kaga ba za ka kwatanta ba da wanda ka tura shi kasuwa yana ce yana neman romatarsa kuɗi da jikokinka, ka mutu kawai ya manta da kai. Wannan ko wanda yake karantarwa kullum sai ya maka addu'a, kuma ya san muhimmancin iyaye. To shi yasa muke gaya mutane sai ai dabara, su yara suna buƙatar guidance and counseling. Kai je ka karanta kaza, kai karanta kaza, kai kuma da kai da kai da wani, naga kuna da ido akan ilimin Arabiya, ku je ku karanci Alkur'ani ku haddace min shi, zan taimake ku, zan tura ku kasa kaza karatu, zan taimaka muku, zan muku kaza. A cikin ƴaƴanka a ce yau a ce ga wani ɗanka mashhurin mai da'awa ne, mashhurin malami ne, kullum yana karantar da al'umma, babu ribar da ta wuce maka wannan. So ya kamata iyaye su yi kokari su yi wa kansu tanadi su ma kafin su bar duniya, saboda abin da yasa kun ga an ce al'amalus salih. Yanzu wanda ka tura shi yake neman duniya, me zai maka na aiki na ƙwarai? Kaga dai dan yaje kasuwa Allah bai baka lada ba. Ba fa cewa akai haramun ne aje kasuwa ba, yana da kyau aje kasuwa, amma a raba kafa. In wani yaje kasuwa wani kuma a tura shi makaranta ya je masallaci, in wani yaje kaza wani yaje America wani kuma a tura shi Saudiya muna ko, amma duk kun tura kun mika turawa, wancan yana America wannan yana Gabon wancan yana Canada wancan ya tafi kaza, baka da ko daya da ka tura ko Sudan ko Misra ko Saudiya su je su karanto. Allah ya ce annabi ya ce wai idan ba ku tura ƴaƴanku suka karanto addini ba ina za ku samu limaman juma'a ne, wai idan ba ku tura ƴaƴanku suka karanta addini ba ina za ku samu limaman da za su rinka muku sallah gawa, wai idan ba ku tura ƴaƴanku suka je suka karanta addini ba suwa za ku samu su rinka muku tafsiri da watan Ramadana, wai idan ba ku tura ƴaƴanku suka je suka karanto addini ba suwa za su rike muku makarantunku suna karantar da addini,
ko za mu zo mu wayi gari ne gabaki daya ma ba mu da kowa ma wakili akan harkar ilimin addini. Wai wani yaro ya je yayi karatu ya abu ne yana so zai tabu ya je ya nemo admission a kasar waje a ɗaya daga cikin kasashen Larabawa na yana so ya je karanto ilimi na addinin musulunci. Sai zai samu dan uwan sa yace yayin sa ne mai hali ne yace taimaka masa ya bashi kudin visa dan kudin ticket zai je dan karasa yace mai kakkar mi zaka karanta wace jami'a ka samu ya ga mai wace jami'ar musulunci ne sai yace mi zaka karanta sai yace zan je in karanta tafsiri da Islamic studies yace kai ka raba ni da maganar tafsiri da wani Islamic studies din nan yace baran biya ba wallahi ya kai ga masa baran biya ba in zaka je ka je kai sciences wallahi ya zazzage shi ya ci mutuncinsa saboda wai dan me yasa ma zai je ya nemo admission a wata ƙasa da zai je karanta alqur'ani ya karanta tafsiri wai ka duba ɗan Islamic studies din me suke da shi kai ka taba ganin wannan Islamic studies mai kuɗi haka bai ga musa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko wai musulmi shi yasa mutanen mu suna bukata a rinka fadakar da su a dora su akan tushe a dora su akan hanya wallahi wani yana zaune zai yanka wata magana da zai ridda wallahi yaron ya aiko yace da Allah taimaka mai da addu'a a masallaci Allah ya dawo da hankalin yayin sannan ya biya masa kudin shi dai wallahi abin da yake sha'awa kenan yace kuma duk ƴan uwansa duk waye duk su an biya musu duk sun tafi kasashen kaza ka raba ni da maganar Islamic studies din nan ka raba ni malam anan ma yanzu a jami'a idan mutum ya samu Islamic studies wallahi wani ce yake ka hakura ka je ka sake jam inde Islamic ne ka hakura wallahi aka je American ka dawo suna nan ai waɗanda sun je American sun dawo mutum ya zo ya zauna sai dai ka ganshi da katon gilashi gilasin ya fi girman idansa baya gani gilasin ma baya gani yana zaune bai iya zikiri bai iya salatin annabi a haka zai mutu a banza bai iya karatun Qur'ani bai iya komai ba an gama bokon turanci uku Hausa daya ba salati kuma ga gajiya ga tsufa ya zo masa lokacin ya kamata ya tanadin lahira amma babu sai dai ya kare da shan taba da sauraron BBC da America da karanta jaridu a haka zai zo ya mutu a banza kullun jarida a hannunsa ba Qur'ani saboda ba koya mai karanta Qur'ani ba da jarida suke mutuwa koyi hakuri fa wa ai hakuri amma gaskiya ne ya kamata a faɗe ta saboda idan mutum yayi nisa ya kamata ka dawo da shi hanya ni ban ga dalilin da zan zo ina rayuwa akan ra'ayin wani ba kana musulmi kana da qur'ani kana da sunna kawai ka je kai dominate rayuwarka gaba daya akan tsarin wani ka je ka gama ba aiki za ka yi ba za ka yi ritaya in kai ritaya za ka zo kana kama ka rasa yadda za ka yi ƴaƴan naka da baka tarbiyantar da su tarbiya addini ba musulunci ne ya nuna sanin tausayin uwa da uba to baka dora su akan musulunci ba ka tsufa ka gaji kana bukatar taimako kowa ya yi ta kanshi sai a ce kai ma ai ka ci naka mu ma yanzu za mu ci namu amma in ka dora shi akan harkar musulunci shine zai tausaya kuma wallahi ku tambaya wallahi ƴaƴan da suke masu addini ne a gidaje su suka fi tausayin iyayensu sama da ƴan duniya wannan hadisin sahihi ne ingantacce tangaram wa wafaqahu az-zahabi albani yake cewa maganar hakim din nan da ake fada sayyun ala shurti shaykhaini akwai kuskure min wujuhin la yatasi'u al-majal li bayaniha amma dai wurin bai zai bari ayi bayani ba amma hadisin yana da shahid min hadisi abdullahi bin amr yana da shaida daga riwayar abdullahi bin amr rawahu abu dawud wa ibn majah wa ahmad bi sanadin hasan abu dawud ya ruwaito shi da ibn majah da ahmad da isnadi ingantacce wa yu'ayyidu ma dallat عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاء الوالد بعمل ولده الصالح وأن أقوي حديثي ما ستالي يوى لسكي كرفة فآية نند مكفدا حديثي كي بنتتوان لسكي مغانا أكن چي وا أبا كو سنا أمبانوا دا أيكن دا تنسو نقريي الولد الصالح قدرا دانا قري ننفى بأتبع أمبتا تنبذى با دان قري للي إعيانك سزمنا قري كينا إعيان دسكي أمبانر إعيان سبايا إعيان سمتو dole su zama ƴaƴan kirki banda ƴaƴan banza. Idan sun yi sadaka, Allah yana kai musu lada. Idan sun yi azumi, Allah yana kai musu lada. Idan sun yanta bawa, Allah yana kai musu ladan da makamancin wannan, ka sadaqati was siyami wal itqi wa nahwihi wa hiya hadhihi. Jama'a ga hadisan nan. Na farko, an Aisha radhiyallahu anha qalat anna rajulan qala inna ummi tutilat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha wa li ajrun qala na'am fa tasaddaqa anha. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Malik fi al-Muwatta wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Al-Baihaqi wa Ahmad. والسياق للبخاري في إحدى روايته والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى وابن ماجه وله زيادة الثانية ولمسلم الأولى. حديثي نبر كوشيني حديث عائشة ولمتن يذو يكي تيوى ما هي بيسا لن تياب تشيني افتتلت نفسها معنى إرم باب طماني إن أكو فزجيرا. سبحان الله متواني إرم فجأة ka san mutuwar da take tana da tausayi da rashin dadi. Allah ka raba mu da ita. Allahumma inna na'udhu bika min mautil fujua. Irin mutuwa babu aune din nan mallam, baka shirya ba, baka sani ba. Allah kiyaye an hau mota lafiya, kalau an yi sallama za a tafi, ashe ajali ya zo karshe ba a sani ba. Ana ta harkoki na kira, ana ta kira ma an yi wayoyi an yi wa katsam, mutum ya je fada ya shiga wani wuri sai dai gawo shi ko mota ta kone ko wani makamancin wannan, ko kuma mutum ya zo ciwon da bai kai ya kawo ba, da kansa ma zai kai kansa asibiti ya zo ya fadi ya mutu. Akwai wanda da kansa ya kai kansa asibiti, ya je yana tsaye a wajen likita ana duba file dinsa, yana tsaye yana jira a duba file dinsa, wallahi kawai sai mangari ya fadi, kawai ya mutu shi da kansa ya kai kansa asibiti. Mutul fujaa, to ana neman tsari da mutuwa babu aune. To wannan bawan Allah yana bada labari, Aisha take cewa yace Allah ya dauki ran mahaifiyarsa ba tare da takin tsa ba, shi yasa ba a yi amfani da inna ummi tuwfiyat ba, uftutilat nafsuha wa lam tusi. Haka mutuwar ta zo ta fizge ta, bata yi wasiya ba. Da yawa akwai masu tafiya ba su kimtsa ba, ba su yi wasiyar ba. Lafiya kalau ma kana kwance kana tunanin gobe za ka tashi za ka tafi kaza, ashe kwanciyarka kenan, daga bacci mutum zai wuce, daga bacci sai azari ran. Yace Allah sarki abin tausayi, mahaifiyata ba ta yi wasiya ba. Yace ni ina zatanta cewa da ta yi magana da sai ta yi wasiya, sai ta yi sadaka. Yace to tana da lada in ta saddaqtu anha, wannan da ne yake faɗa akan wasa ko? Yace ya manzon Allah, idan wannan idan ainihin wato wannan mahaifiyata in nayi mata sadaka ina da lada, kuma ni ma ina da lada, ita ma tana da ladan, ni ma ina da lada. Yace na'am, fata saddaka an hasa mata sadaka. Kaga anan gurin yana nuna mana ashe da yana iya yin sadaka ya kai mahaifiyarsa. Albishirinka yanzu ba mahaifiyarka ta rasu ba, gobe din nan ka je ka ciri naira 500 ka sai abinci, ka je ka raba, ka bayar sadaka, ka ce Allah kai wa mahaifiyarka, kai kana da ladan, ita tana da ladan, gobe din nan ka je ka sayi kosai ka raba wa yara, kana da lada tana da lada, ka ce Allah kai wa babanka ladan, ko kuma mahaifinka lada, ko mahaifiyarka lada. Kaga wannan riba ce, gashi da dadin fada, amma yana da wahalar yi. Ka tsaya kai tunani, yanzu ba babanka ya mutu ba, mahaifiyarka ba ta mutu ba, da Allah rabanka da kai sadaka, ka ce Allah kai musu ladan tun yaushe. Banda ma Allah ya taimaka idan kai ibada za a waftar musu ko yaya a kai musu, amma specifically kai dan su ka tuna. To wallahi yanda kake din nan haka kai ma idan ka mutu yayan ka za su maka. Mu gyara, wallahi mu gyara. Wannan hadisin Bukhari ne ya rawaito shi da Muslim da Malik da a cikin Muwatta da Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Majah da Baihaqi. Siyakin hadisin na Bukhari ne a daya daga cikin riwayoyin sa. Karin karshe din na Bukhari ne da wata riwaya kuma da tazo da Ibn Majah da ya rawaito shi yake da kari na biyu, Muslim yana da kari na farko. Hadisin karshe, Ibn Abbas radiyallahu anhu أن سعد بن عبادة أخابني سائدة توفيت أمه وهي وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد والسياق له الله أكبر wannan bawan Allah Sa'd ibn Ubada dan uwan Bani Sa'ida shi ma mahaifiyarsa ne ta mutu lokacin yayi tafiya baya nan irin wannan yana faruwa Allah ya dauki ran iyayenka baka nan shine yaje gurin manzon Allah ku ji iyayen kirki da suke kula da iyayensu bayan sun mutu yace ya manzon Allah mahaifiyata ta rasu wa ana gha'ibun anha a lokacin bana nan na tafi fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu bi shay'in anha shin zai yi mata amfani idan nayi wani sadaka saboda ita aga wannan nassu ne fi mahallin niza manzo Allah yace kwarai kuwa ka je kai sadaka da sunan mahaifiyarka ka gina masallaci da sunan mahaifiyarka ka gina makaranta da sunan mahaifiyarka ka tona rijiya da sunan mahaifinka ka bada sadaka da sunan mahaifinka ka agaza mutane da sunan mahaifinka ka sai motar daukan gawa da sunan mahaifinka wallahi Allah zai kai musu lada kaman su suka yi wala akwai bukatar mu gina ƴaƴanmu akan addini dan in mun mutu su taimaka mana amma ina ga amma duk dan da baka dora shi akan addini ba bai karanta wannan ba bai san muhimmancin wannan ba ballanta na yayi maka in ka bar shi ya zama dan duniya baka da rabo take wannan bawan Allah yace fa inna ushiduka ya manzon Allah ina shaida maka anna ha'ital mikhrafi gona ta wannan guri al mikhraf sadaqatun alaiha na bada ita sadaka ga ainihin wato mahaifiyata Allah ya kai mata lada mana gona ce wacce take mai ƴaƴan itace sosai an ce da ita mikhraf ne saboda tana fitar da ƴaƴan itace ana ta cira gona ce mafi tsada a cikin gonakinsa yace ya manzon Allah a je a dauke ta ai ta aikin Allah da ita amma Allah ya kai wa mahaifiyata ladan kaga ƴaƴan da suka tuna nakudar da uwar da ta yi musu kenan ƴaƴan da suke tausayin uwa ba wai an yi mutuwa ku zo ku cika gida da kuka wayyo Allah momi wayyo Allah mama kun gama mata kukan sati daya kuna da kudi a bankuna kun ki kuje kuma ta aikin Allah kuna da kudi a kasuwanninku kun ki ku taimaka musu kuna ta hidima wa matanku na aure ba ku iya yi wa iyayenku hidima ba suna kwance a kabari abin da na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne ni kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh